Daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. A dukkanin Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma zamu magana ne akan kokarin da ake yi wajen wayar da kan matasa akan harkokin noma a Afrika. Kuma sauraron mu a cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa a Ghana ta tattauna mana da masu ruwa da tsaki. Sannan kuma zamu ziyarci filin kwalamar mu. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya Ghana inda wakiliyar mu Hauwa Abdulkarim Yonsaniya ta tattauna da ƙwararre akan ilimin halittar ɗan Adam Profesa Eric Danqua wanda shine shugaban cibiyar inganta amfanin gona ta yammacin Afirka kuma tsohon daraktan cibiyar fasahar kere-kere ta jami'ar Ghana.
Yunkurin janyo hankalin matasa da za su shiga harkar noma zai iya samar da fa'ida sosai. Mutum aka samar da damammaki masu yawa na rungumar sabbin abubuwa da suka shafi sassa daban-daban. In ji wani ƙwararre kan ilimin halittar ɗan Adam, Professor Eric Danqua, wanda shi ne shugaban cibiyar inganta amfanin gona ta yammacin Afirka kuma tsohon daraktan cibiyar fasahar kere-kere a jami'ar Ghana. Ya bayyana cewa matasa masu basira za su iya shiga harkar noma ne kawai idan sun ga dama. A zamanin nan a samu ci gaba a fasaha, matasa su ne zakarun kirkire-kirkire da ke daidaita ayyukan tattalin arziki daban-daban. Muna son matasa su shiga harkar noma amma ba za su yi ba idan babu wani damammaki, in ji Professor Danqua. A bangaren matasa kuwa, Abdulrazak Isaka, matashi da ke sha'awar shiga harkar noma, ya yi kira ga gwamnati da bankuna su dinga ba da rance domin taimakawa masu sha'awar kama aikin noma kamar yadda kasashe da suka ci gaba suke yi.
Saboda in kana noma ni na ga na farko daga lokacin ka ka ci albarkan lokacin ka don ka yi biji cikin harkar noma kuma yayi da kyau ka zo ka harvest ka cire abincinka wanda zaka ka ci da kanka da iyalinka ka ciro wannan ka isarowa ne ai za ka iya ka sayar da wannan ka samu wani kudi ka sa jeho ko ba ka ba dangan economically yana da amfani kenan. Amma ni na ga nan ga Ghana ko Africa manomai ba su samu wani taimakon wurin zuwa kayan aikin noma ko kaman fertilizer ko tractor ma don naji wai kaman Europe haka indai ka iya kai niyya cewa za ka zama manomi akwai policy government za su iya baka kudi ba ma shi ka kawo collateral ba ko kana da wani abu ko wani garanta da zai zo ya garanta sannan a baka kudin za ka yi noman ba kawai dai niyya za ka duki kawai sai ka je banki su baka loan without interest din zai zama abinci za ka nomi ba ko kiwo dabbobi da ake ci za ka yi ba kawai a baka ka sa hankali kai to wurin samun riban ka shi kai ma kai ta lika biya loan a zuwa shi nan ga abin da ya kamata gwamnati ya sa hannu ya zama taimako a gare da manomai kenan. Ya ci in dai aka san wanin ga manomi ce ko wanin ga yayi niyya cewa zai koma cikin noma ya ci banki su san kan da za su yi su iya bashi loan da su ya iya yin noman kan da ya kamata ko kan da yake so.
Ni mai magana sunana Isa Abubakar. Da gaske mu ni manoma ne kamar yanda ake batun noma ya muna amfani sosai kamar yanda aka sani mutum baya rayi sheda ko baya samun abinci da manoma. Amma garin nan matsala da muke fuskanta shine ba generalized ko decentralized noman ba har wato ba bashi karfin gwiwa yanda ya kamata ba. Inda noman da ake shine misali kai da kanka kai abinci ka samu ka ajiye gabanin da shekara ka ci abinci farko kenan, amma wayanda ke so su yi gona na wannan da wanda yake yayi sagwa to commercial kenan, wannan gonan akwai damuwa kadan domin gwamnati baya mara ma wannan gona wannan ayyuka baya domin a samu ci gaba, shi ke kama garin cikas ko kuwa cin baya na wurin samu aiki da kuma abinci yanda yayi sada da sauransu, domin gwamnati baya sama manoma kowani karfi ko kuwa hannu akan aikin da ake yin. Amma kuma na karshe shine akwai wa'anda ke wannan noma ko kuwa aikin gona ke yin amma su ba su fanci ani aikin ba, shi yasa ba musu amfani. Yasa idan bukata za bukace wurin gwamnati shine taimako na su fertilizer da sauransu abinda zai taimaka ma manoma, kuma cooperative ir ababa da zai ba manoma karfin gwiwa, sannan kuma asara muna wani abinda misali gwamnati ita ke sa musu karfi domin su ma su samu warwara da rayuwa ko su same sauki da rayuwa, kuma idan kare noma da a saya abincin ko kuwa da wani tsari yanda zai taimaka ma manoma shi zai sa a samu amfani. Ba gabanin da haka gonaki da ake yin duka na ci abinci gida ne ba wanda zai taimaka ma makwabta ba ko ɗan waye ba, take ce dai abinda muke bukata na noma gari na shine warehouse, wurin da ake preserve abinci, ya bari baka iya kai noma yanda ya kamata domin ko da zaka sa nauyin kudin ka ko kuwa galli ne a cikin wannan ya biya domin ko ka kara baka da wurin preservation, wa'annan baba duka ana saurara gwamnati ya taimaka da haka.
Ibrahim Walayibi from shugaban Alsakuwa farm ya ce aikin noma dai suna cikin cin amfanin sa, kuma sun saka wasu cikin aikin waɗanda su ma yanzu suna cin amfanin sa. Ya ce kowane matashi da ya kammala karatu babu aiki to ya rungumi aikin noman.
Gaskiya na farko din na noma, kuma na biyu kuma mun ci amfani ciki da yawa, ba na ni kadai ba, na iyaye da kuma na abokanai na, kuma kowa ya ci amfanin shi, kuma mun samu kuma mun sa mutane kuma cikin aikin gonan, kuma sula kuma samun albashi ma'ana employment kenan. Yasa inda amfani da shi kullum ta ce da muna godiya ma Allah muna ci amfani gona da muke yi yau da kullum. Gaskiya ya sa ce matashi da ka jawo hankalinka ka zo cikin lamarin gonan nan, saboda kin ga mutane da yawa mun kare school, wani ma ya kare secondary school, wani ya kare ma har university mai shi da degree, ke kuma mai shi da tabbata aiki bai samu aiki, amma ya fara wani gona kadan-kadan nan ba, to ya support da shi ba kan shi ma iyalen shi har da ma cikin economy ma gana ma gabadiya. Yasa ni na ba kowa encouragement kuma mai shi in ji ina da wani passion ko mishi na son aikin nan to yi zo cikin lambarin gonan nan, saboda yana help sosai ma shi da kan shi da kuma family shi da kuma ma gana ma gabadiya.
Alhaji Faisal wanda ya shekaru sama da 10 a cikin aikin noma ya yi kira ga kowa da a rungumi aikin noma.
Kira ga matasa su shiga cikin aikin noma yana da muhimmanci sosai, saboda ni dan kaina na shiga cikin aikin noma kamar shekara 10 kenan da baya. Abinda nake da shi ni ina son san na samu amfani da dama da shi nake cewa iyalaina da shi nake harkokina, kuma na ci amfani sosai. Shi yasa kira ga matasa su shiga cikin aikin noma yana da muhimmanci. Yanzu ana kira government ya kawo ayyuka, amma shi kaga kowa dai yana neman government ya create aiki. Kuma idan ka shiga aikin noma kana samu yancin kanka, ba kai da wani, ba ku da wani tashi da su ba kai, kai da kanka ka tsara ma kanka lokaci da kake kan wada yanda wada yake. Shi yasa to ina ga aiki noma yana da kyau matasa su sa aikin su.
Mahmud Muhammad Nuruddin ɗan jarida kuma yana aikin noma ya ce idan ka kammala karatu kada ka jira aikin gwamnati, ka nemi hanyar yin noma, akwai alheri a ciki.
Noma alheri ne, kuma in ka duba aikin da yake iya ya ba mutum wani lafiya kuma kudi, inda kana neman kudi kana neman kwanciyar hankali ce da noma. Duk duniya garin nan duk wadanda suke noma duka in ka duba rayuwarsu da sa'irin kudi ne suna da shi kwanciyar hankali kuma suna da shi duk abin da suke so ba sai shi zai gari kuma sun sai ba yasa yau in mutum in ka kare su in kana nema aikin da zai baka na ci da na sha shi da noma yasa ya kai a lokacin da ya kamata matasa su koyi yanda ake noma domin kowane lokaci abinci ne mutum ke ci kuma duk wanda ke aiki abinci kuma ba zai yi asara ba yasa in komo mutane miliyan dubu za su yi noma a jin sun samu waɗanda za su yi abincin da za su abin ga shuka yasa noma alheri ne abu ne da ya kamata kowa ko ba aikin ka noma ba ne ko ya kamata kowa a ce kowa na rauni noman gonan da yake zuwa ya nemi abinci na ci da na iyalin shi
Madalla jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe bari mu koma domin jin ci gaban tattaunawar
Ghana ta kasance ta bi wajen fitar da cocoa a duniya bayan kasar Ivory Coast noman cocoa a Ghana yana ɗaya daga cikin noman da yake kawo arziki mai yawan gaskiya kasar yayin zantawa da manajan kamfanin cocoa ta Eliho Ghana Limited dake cikin gundumar Amansiya ta Kudu a yankin Ashanti Malam Abdulrahman Mustafa ya ce kowa ma zai iya yin aikin noma
noma kusan kowa zai iya ya shiga aikin noma domin in ka duba kaga kaman bai da wani restrictions ababana da suka sari yin shi daiwa haka ba wuri ne da yake neman specialization daiwa ba ga wanda ke so yi na yi maganar specialization saboda ai muna da wayanda suka je suka koyo agriculture amma ba wannan ba ko ba ka koya ba za ka iya ka yi don ka iya ka doki labors da menene duka ka sa ciki amma inda ilimi ya fi taimaka ma aikin ne sa'annan na biyu neman kaman land masalolin da ke ciki shine na samun land da zaka yi noma in na gado ne in saya zaka yi in kuma zaka ti kaga sarki ko bushiya fenyin da ke da kasan ku yi yarjejeniya kan zaka soma nome kasan shi a yi magana ikan da zai baka in kun gama in abin ya kai yanda ya kamata in kokon ya saya ya kai yanzu dai an iya ta girbewa kowane shekara to lokacin shi ko raba biyu ya doki daya ka doki daya kowa ya manage nashi wani ma na iya sallama ma duka ka manage mai ya ga yanda kake tafiyar da lamarin naka yaso in an girbe ayi ta rabawan ka yana tafiya wannan ana kiran shi abunu mana a raba biyu sannan akwai wanda ake sayar ma kasan an sayar ma ne kai naka ne ka sa naka ne ka te kai ta aikin
to shin akwai wani taimako da kuke samu a bangaren noman cocoa daga gwamnati
gwamnati na bada taimako shine na subsidy kamar ragowar kudin da ake sayin farm inputs fertilizers da sauransu da mota ma na aikin agriculture gwamnati na bagowa cikin masu tractors an ga duka shi ka samu kudin tractor da a kasuwa zaka sai tractor baka yawa amma kaga in kauyuka sun sace shi cikin sauki ana musu ragowan shi sannan fertilizers da sauran su kaman cocoa haka for some time now fertilizer kusan ana ba su ne su zuba ma gonan su su yi aikin su sun kare a ba su lokaci su zo su biya pesa akwai sauki ta wannan wurin sa'annan problems in the face shi ne wurin pest and disease control shi haka to yanzu kusan wayannan ma an magance shi saboda shigowan wasu kungiyoyi cikin harkan na magana da koko kenan yawan shigowan wasu kungiyoyi cikin harkan koko ya bar yanzu control wadannan ababen duka yana zuwa da sauki saboda sun kawo mutanen da za su ba ku training yanda za ku duba harkan kokon ku gonan ka yanda zaka duba shi duka sun gwada ma tun bidaya har zuwa yanda suke sun su si kokon da za su san yanda suke sun yanayin shi yayin su zaman su san yanda su si sun gwada ma yin shi haka nana nan kai da kai sun taimaka ma da magunguna da sauran su da kayan da ake yanka curuta da ke samun itacin da sauran su kaman doda mistletoe ana kiran shi grapevine ko mistletoe ban san sunan shi cikin Hausa ba shi yana attack itacin ya kama itacin shi daga bai samu iyaya da sauran su shi ake yayyankawa suna nan suna bayiwa suna bada motorized machine motobu kenan wanda ake spraying da sauran su taimaka musu dai da wayannan kayayyakin wasu ma ana iya ba su abubuwa da zai ja kayan ya kawo gida da sauran su sai sa taimako kuma inda yake zuwa kenan amma da matsalan ke samu da kenan amma yanzu ya zama taimako ya zo ciki sai sa ya kawo saukin wanga
akwai matsaloli da ake fuskanta bayan an girbe amfanin gonan za a kai su wurare kamar cikin birni ko kuma wani kasan
na matsalolin da suke fuskanta shine wurin move kayan su wannan generally ya affect koko da kowa shine hanyoyi na kauyuka da ake noman ba su da kyau ka samu za ka babban gari ko babban hanya ne mai kyau har garin amma kauyuka inda za ka shiga lungu-lungu ka sau kayan ka zo da shi sai kaga hanyoyin ba su da kyau ke sa ana damun su wurin pricing kudin mota da zai zo da kanshi bai da kyau ke sa yana bar price ya raise musu prices sun kaya shi ya zo mai shi bai samun amfani don abinda za ka amfani da shi sai kana ga kaman an sayar ma da tsada shi ya zo ba su yi ba wani amfani yake samu ba shi yake discourage mutane ba su yin farming nan da kanshi ma wani lokaci
Balan Jafaru dan Kwabiya mataimakin daraktan binciken yanayi da kare martabar abinci a Ghana ya nuna amfani da ke cikin aikin noma
da farko sai in ce noma dai mun ga amfani da kuma mun shige ta shi sa mu manoma ne musamman ni da ke maganan ga neman ilimi bai ana yin noma ba saboda amfani da ke cikin noma yawan waɗanda muke aikin noma da suke matasa a cikin wannan ayyukan suke taimakon kansu wurin biyan school fees abincin ci wurin kwana da sauran ababen da za su sannan wasu ma kaman wasu mu hakan ga da shi muke duban iyalin mu da shi har wasu na iya su sai filaye da kudin noma a wasu na samun gidaje a ciki wasu hal motoci ana sai ciki saboda yana dangane da irin noman da kake
Malam Jafaru ya kara bayyana matsaloli da ke hana matasa shiga aikin noma daga cikin abin da ya bayyana ya ce akwai rashin samun filin yin noma rashin kudin sayan kayan aikin noma da kuma rashin hanyoyin titina masu kyau
noma dai akwai amfani sosai amma yana da nata matsalolin da ake fuskanta musamman a nan kasar mu Ghana matsalolin kuma suna da yawa na farko sai in ce matasa da yawa farkon matsalan da ke damun mu a cikin wannan harka na noma shine samun fili a yi noma la Allah zaka ce to ga filaye na zube ko ina to amma kaga shiri na doka wanda ke dangane da yanda za a yi amfani da filaye na noma a nan kasar mu Ghana yana da wuya sosai isa babban matsalan da ke fuskantar yawayewan matasa kenan da ke da niyan yin noma amma ba su da fili. Na biyu, matashi yau noma kowa ya san ayi noma a ci amfani ta sosai, to yana dangane da arzikin da ke tare da wannan matashi, saboda kayan noma yau yayi tsada, shi yasa dole matashi she in yana da kudin da zai iya ya taimake shi yin noman, sa'annan ya iya yayi wannan noma. To in ba haka ba, za a samu ana noman daidai ge yanda za a ciyar da gida ne amma ba a yi a ci amfanin shi. Ayi aikin noma a ci amfanin shi sai in noman ya iya ya girbo abinda za a iya a kai kasuwa. Sannan na uku shine yawayen wurin da muke samu mu haya saboda mu yi noman mu, gurare ne dake da nisan sosai, suna kauyuka masu nisa da gari. Wayannan kauyukan nan hanyoyin su ba abinda mutum zaka iya ka ce gaba daya zaka tashi ka je ka komo ba, kisa ya bari in an yi noma yanda za a yi a shigo da abinci ma a gari yana sa manoma da yawa muna bashi. To matsalolin da da yawa sosai, ga matsalan da muke fuskanta na wurin hadar yau dumamar yanayi ya bari yau matashi zai yi noma ina tsoro. Da farko muna iya mu ce mun fara noma a wannan wata cikin wannan sati saboda mun san yanda hadarin ko ruwan sama take. To yau ba haka bane, yau mun rasa ya zamu yi, gashi kuma a kasan mu bamu da wani abun da zamu dogara kai in ruwan sama ta kame. To dole she dai mu saura haka nan muna jiran in ruwan sama ta zo sa'annan mu yi aikin mu na noma. To wannan duka yana sa mu cikin matsaloli da yawa.
Da ƙarshe dai yayi kira da gwamnati da ya taimaka wa matasa masu sha'awar noma da waɗanda dama suke cikin aikin noma.
Shi yasa amu namu kan amu manoma musamman matasa kamar mu waɗanda muka yi very innovative, muna lura da ababen da ke tafiya, muna lura da abun da zai taimake mu, da abun da ilimin kimiyya ya danganta ya kirkiro zai taimaki noma. Muna la'akari da wayannan ababai, ba irin noman da mu muke yi ba. Shi yasa zaka ga matashi yayi noma shekaran ga shekara da zai zagayo ya ce a bai yi saboda ilimi ya nuna cewa ruwa za a yi karancin ruwa da sauransu, bai yi. Sa akwai masaloli da yawa, amma yau abunda matashi ke nema shine farko gwamnati yayi kokari ya duba yanda za a yi matashi ya samu fili a cikin sauki da zai iya yin noma. Na biyu, gwamnati yayi kokari ya sarrafa ya gyara wayannan filaye, saboda fili da kanshi samun shi daban, gyara shi daban. Gwamnati na iya taimaka ya gyara fili, in ma ya iya ya samu ma matashi ban ruwa yanda za a yi matashin bai dogara da ruwan sama. Sa'annan a nemo ma matashi kayan aiki. To wannan ya ishi kowane matashi a kasan ga, saboda matasan kasan ga ba matuyata bane, kawai ababan ne ba su. Sa'annan matashi na ganin bai daukan sauran abun da ya wahala ya tattara ya je ya zuba a gona, gari ya waye ya tashi ya rasa abun da ya tattara shekaru ya zama mai biyu babu. Sai sa kiran da muke kenan.
Gwamnati dai ta ce tana kan manufar inganta aikin noma a Ghana ta hanyar samar da horo da fada da ayyuka da damammakin kasuwanci. Hawa Abdulkarim Yonkwaniya, muryar Amurka daga nan Accra, Ghana.
Kafin mu karkare shirin namu, bari mu leka filin kalamarmu inda wakiliyar mu Hawwa Abdulkarim Yonkwaniya ta sake dawowa tare da bakwar da ta gayyato mana.
Ko har ila yau muna tare da Kubura Diamond, wadda aka sunanta dai sosai Kubura Ibrahim.
Ko na Adiza company mu ne Adiza ci Kubura. Ya mata Annabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Masha Allah. Sai wani abinci da ke da famula?
Oh, salad.
Okay.
Salad.
Ga kisan wasu kasashe na yin nasu.
Ni da salad na healthy salad, simple.
Okay.
Na fito da salad wani abu ne da na jiki in ba ka san rayuwar shi ba, kai ka samu diarrhea, kai ka samu food poison.
Okay.
Salad na san wadon su yau dai ban sani ba, those days ruwan gota ake zuba masalat. ruwa dai na cikin gata esa yana ba abinda bai da kyau na shi shiga cikin kisan ka da yake nan esa salad din da kai salad ka duba salad da kyau ya kamata ka wanke shi da kyau da vinegar ko salt water ka wanke duka an so ka sinsinke ka bubude shi ka share ka sa cikin tray iska ya bika ako kasa ako dauda jikin salad in baka jara salad da kyau banka na sai da abinci ka ba mutane food poison an zo ana bida ba san abin da ya ba su ba amma salad ne sa ga salad na sai ga carrot na carrot na kankare jiki kankarin kankarin cicile dauda dauda jiki sai zo zo inyanyan ka kowa bu jiki na kin ga mun sani ba ko training da aka ba mu na yin gan blender na yin gan grater na yin gan slicer amma na fi son doki anu nan na yin mun nan gajiya in tan kwama ni shede na ni ka cikin asanka aka mi ho ya so ramini sanzo yi carrot na in slice shi kanana 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 kan chopping board rain and the kaifi shin kawo green pepper in zo slice shi kanana kanana shin ka spring onion spring onion kuma na da dauda in zo jajjara shin zo ninka shi kanana kanana shin kawo radish shi kuma zo slice shi kanana kanana nyenyen ka shi kanana da nan ya kanana kayan nan mun shiga cikin dressing na sometimes na ina in boss salad ne da na in dafa liver
anta
na dafa na kayan shin duki anu na murza murza shi in chicken kuma ne na dafa chicken na naka chicken thigh sai in shred shi in duki anu na in cire flak na za zuhare shi
kamar da ke dambu
shin aji aka ninki shin aji sai ya dry sa salad din na kawo bowl gani da salad cream gani na kawo su liver da su chicken na yabon su saran sa starches da su sardin amma cream nan da yana nan isa na kawo shin kawo tray na nice tray sai zo fara na lay salad din cikin tray na ina shirya shi ne in rectangle shin ba second bayan shi
shirya ki kewaye
shi kewaye shin zo sa green pepper the next slice is circular and is it green and cucumber now man say cucumber now slice cucumber she zo sa cucumber kai she zo zuba carrot kai she kawo green beans na zo zuba kai she kawo yellow corn zo zuba kai in kawo spring onion zo zuba kai in kawo in ako pear ma na yin sa pear kai she enzu oiling liver na sai zo zuba kan salad sai na muza sai spread shi kai chicken nan kuma na shred shi sai zo zuba zuba kai ba mix so na arrange
mun kazin da kika cicire
sai zo zuba shi kuma kai sai spring onion sai carrot sai cucumber sai naman kaza da liver salad cream na indoki kato dai indi ba kaman side ga guda sometimes ko ban sa cream kai ina dish ne sa kan side please kai kana so don wodon su ba su son cream because of healthy lifestyle it's better you eat salad without cream and liver the chicken look at their protein so there's nothing wrong with it shin sa on the side shin kawo foil zun sa kai shin aji to wannan salad in ka ci sai kwana sai gobe da safi
da me ake ci ne wannan
brodo ka ci da shi brodo ka ci da shi pano ka ci da shi jollof ka ci shi kadi haka nan ka tattauna kuma kana shan tea da shi bread ya kaka nan da ka ci salad din
wannan saladin gane ne ko dai
saladin dai na gaggama ko ni na gari aha na gaggama wadansu kuma su yin su sa cream su mix a in da ki serve table etiquette ka ki mix ba shi
kai kira son ya jima a ciki kisan wani salad ana yi bai jima sai daka
isa ka ki sa naman ciki liver nan nan ka ki sa ciki naman kaza ma ka ki sa ki separate duka ne in da zo a ci isa da green pepper chicken separate bowl da salad da kan shi separate bowl da spring onion da cucumber da radish da liver da chicken da sardine
kowanne
da suna kan table isa wanda dai ci yazo shi da kan shi dai son one though a lot of people are allergic to a lot of things me shi da kan shi ya select one da yake so in chicken fridge ne kuma shi ki sa shi bai komi
haka nan ya jima
bai komi chicken fridge amma stack is the sardine dey ka bude don baka ka bude ka sa chicken fridge bai da kyau it becomes poisonous in kina so ki sa chicken fridge shi ki zuba chicken bowl kun ki sa chicken fridge
haka in kina da stack is sardine yana cikin gwangwani
bai da kyau ba sa gwangwani chicken fridge eh sa ka ki bude ma mba ki yi red kichiba ka abudi. Oh, it's poisonous. Because of the can. Kinga yonga ako cancer, ako chiwo chiwo dewa. Na jiwe chiki abinchi munda muke chishike kawa. Na ganka mong inkaya nga daba mu pay attention. Maybe muka sa ankali, ya yebo lifespan mon eh. Mumata muke, mumuke sa mung cancer. Pa, isa muka duba wanga abuduka, ya ye stop wish.
Masu sauraron mu anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wadda ta daidaita mana sauki kuma ta hada shirin baki ɗan sa wato Julie Lazarus Gresham. Da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.